بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوم جمعة 22 غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الذي حدود 33 ودتيديدي دا wato ranar 10 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya a zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka yau zamu tashi suratul a'raf insha Allah wannan sura sura ce makkiya wanda aka saukar da ita a makka a wanda a ayoyinta a bisa mushafin a Madina da Kufa 206 a bisa kuma mushafin Ahlul Sham ta kai 207 wajen sabani wajen kirga wata ayar a matsayin aya tsakanin wato rubutun wato tsakanin riwayar kira'o'in ɗaya daga wato waɗannan garuruwa sunanta su a Al-A'raf wato sune wato bango wanda yake ya tsaya tsakanin wanda ya shamakan yayi shamaki tsakanin wuta da aljanna haka aka ambaci wannan sura da Al-A'raf a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin Annabi sallallahu wasallamu alaihi da sahabbai domin an ruwaito daga hadisin Zaid ibn Thabit ya ce ma Marwan ibn al-Hakam lokacin shine gwamna a Madina yake ce masa me yasa mali araka taqra'u fil maghrib bi qisari suwar me yasa kake naga kana karanta kananan surori a sallan magriba wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fiha bi atwali tulayaini alhali naga annabi sallallahu alayhi wa sallam yana karantawa a sallan magriba da mafi tsawon surorin nan guda biyu masu tsawo to fassara waɗannan surori guda biyu masu tsawo shine yazo a hadisin Aisha ummul mu'minin wanda Imam an-Nasa'i ya ruwaito cewa tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salati al-maghrib bi surati al-a'raf farraqaha fi rak'atayn yayi sallar magriba da suratul a'raf ya raba ta kashi biyu ya raba ta biyu kuma kun san suratul a'raf a bisa tartibin kashe-kashen alqur'ani izki biyu da rabi ce saboda in ya raba ta biyu wato izbi ɗaya da kwata izbi ɗaya da rubu'i ɗaya kenan a kowace raka'a ambaton a araf ya zo a cikin surar inda Allah ta'ala yake cewa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijal kamar yadda ambaton a cikin suratul hadid ya zo da cewa faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ba inda aka ambaci al a'raf sai a wannan sura ba inda ambaton a'raf ya zo sai a cikin wannan sura a cikin dukkan surori 114 na alqur'ani babu sabani akan cewa sura ce makkiya kamar yadda muka ambata wanda yake shine zahirin riwayar da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Zubair waɗansu sun ce akwai waɗansu daga cikin ayoyinta da aka saukar a Madina kamar yadda aka rawaito daga Qatada wanda haka zalika an rawaito daga Muqatil ibn Hayyan daga cikin malaman tafsiri tayu an ce wannan duga baki ɗayanta a Makka suka sauka amma aka sake maimaita saukarta a cikin saukarta waɗansu ayoyinta a cikin Makka wanda irin wannan yana faruwa a cikin surorin Alkur'ani tana daga cikin surorin Alkur'ani guda 7 masu tsawo wanda aka sanya su a farkon Alkur'ani su ne Al-Baqara da Ali Imran da An-Nisa da Al-Ma'ida da Al-An'am da ita Al-A'raf da kuma suratul Bara'a su ne As-Sab'u Tiwal wato surori guda 8 guda 7 waɗanda suka fi dukkan surorin Alkur'ani tsawo waɗanda aka kaddamar da surorin Makka sannan aka ambaci na Madina aka ambatar da surorin Makka su ne Baqara da Ali Imran da Nisa'i da Ma'ida sannan aka ambaci kuma na Makka su ne Al-An'am da Al-A'raf a ayoyinta kamar yadda muka ambata 206 a cikin kidayar ahlul madina da ahlul kufa wajen ahlul sham da ahlul basra kuma suka ce 205 a abubuwan da ta kunsa shine bayanin tauhidi da kuma bayanin yadda karshen mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zasu kasance a aljanna kuma ƴan wuta zasu kasance a wuta da yanda halin ƴan wuta zai kasance na fatan su ma a basu wani dan sauki daga ni'imar da ƴan aljanna suka samu sannan kuma ta bayyana sifar tauhidi ta Allah jalla wa ala sannan aka ambaci wato annabawa da yanda suka shagugurmaya da mutanen su wajen kiran su zuwa ga tauhidi da yanda kowaɗanne daga cikin mutanen annabawa suka ƙaryata kuma Allah ya tsirar da annabawa da muminai ya kuma halaka waɗanda suke sun kafirce ma annabawa sannan ta yi bayani mai tsawo akan kisar annabi Musa da bani Isra'il tun farkon aiko shi zuwa ga Fir'auna har yanda aka tsirar da bani Isra'il daga Fir'auna da kuma yanda Allah ya musu jarabawa bayan ya tsirar da su da kuma yanda annabi Musa Allah ta'ala ya bashi at-taura da kuma yanda mutanansa suka fandare hanya bayan shi sannan surar ta ƙare da ambaton tauhidi da kuma raddi akan shirkan masu shirka da nuna kan cewa gumakansu ba sa amfana musu da komai sannan ayat ta rufe da wato wajabcin sauraron karatun alkur'ani da yin shiru da nutsuwa yayin da ake karatunsa da kuma yabon mala'iku akan yanda su suke yi tare da alkur'ani ce waɗanda suke wajen ubangijinka su ba sa girman kai yayin da suka ji ayoyin Allah yayin da suka ji alkur'ani suna yin tasbihi ne ga Allah kuma suna yin sujada a gare shi wanda ake yin sujada yayin da aka karanta ayat karshe ta wannan sura wannan sujada tana daga cikin sujada da dukkan malamai suka yi ittifaki akan yin sujada a wannan wajen dukkan al-a'imma al-arba'a Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad sun hadu akan yin sujada a ayat karshe ta wannan sura mai albarka saboda haka zamu shiga cikin karatu ra'san bi idnillah Allah ya bamu fahimta Allah ya ce Alif Lam Mim Sad aka bude wannan sura da waɗannan haruffa guda hudu wanda suke cikin daga cikin al-huruful muqatta'a haruffa waɗanda suke wato ware ba za ka karanta kalma da su ba ka ce alamasa ba za ka faɗa haka ba sai dai ka faɗi kowane harafi da sunansa shine al-muqatta'a ka yanke shi ka faɗe shi da sunansa ba a rubuta shi da alif wato asa alif lam fa sannan a ce lam asa la da alif da mim haka dai ba a rubuta shi a haka ba da sunayen harufan bal sai aka sanya harufan dan haka yake a cikin mushaful usmani haka sahabbai suka rubuta shi a zamanin lokacin da aka rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usman kuma suna kawo abin da yake an rubuta shi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin shi waɗannan kamar yanda ya gabata waɗannan harufa Allah ne kadai ya san ma'anar su tafsirin su bai zo ba a cikin alqur'ani tafsirin su bai zo ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su tambaye shi ba kuma dan haka bai amsa ba shi da kansa bai faɗa ba kuma ba a tambaye shi ya faɗa ba saboda haka babu wanda ya san ma'anar waɗannan harufa sai Allah jalla wa ala amma malamai sun yi ittifaki akan cewar hikimar ambatonsu a farkon surori shine wato a matsayin ta'jizi ne wato wato nuna ƙarshen ƙaryar waɗanda suke inkarin alƙur'ani ne suke riyawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi ta'alif shine yayi talifin sa to shine sai a bude da haruffa na larabci a ce da waɗannan haruffa da su da makamantansu da su ne aka hada wannan magana ta alƙur'ani to haruffan suna wajen ku kuma ku har hada ku kawo sura kamar wannan ku har hada ku kawo sura kamar wannan saboda aka koyaushe aka yi wannan kamar tadkiri ne ake musu tunatar da su ne ake yi ga wannan wato kalubale da Allah ta'ala ya musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli koyaushe aka ambaci wa'annan huruful muqatta'a shi yasa zaka ga a kusan dukkan surorin da aka bude da waɗannan da aka bude da waɗannan alhuruful muqatta'a to zaka ga abinda zai biyo baya shine ambaton alqur'ani dan nuna kan cewa wato waɗannan dalili ne wato dan nuna cewa alqur'anin nan mu'jiza ne ma'anar mu'jiza ya gagaru wani ya kawo kamar sa kuma dalili ne na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin abinda zai nuna maka cewa alqur'ani mu'jiza ne shine ai kaga ga hadisai nan an ruwaito kuma waɗansu hadisan tabbas riwaya bil ma'ana bai shige su ba da lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya da ma'ana bai shige shi ba saboda da aka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin kamar addu'o'i da suka zo addu'a da yake hadisin bara'u ibn azib a cikin sahihain na cewa addu'a da mutum zai yayin da ya zo kwanciya in kai alwala kai wannan addu'ar idan ka mutu zaka mutu a cikin fitra a cikin addini batutar ya faɗa masa Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka ragbatan wa rahbatan minka illa ilayka la malja wa la manja minka ragbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta albara'u sai yace wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la wa bi nabiyyika alladhi arsalta wanda ya nuna cewa kenan wannan hadisin riwaya bil ma'ana bai shige shi ba dan yayi shi bil riwaya bil ma'ana ya canza wajen ar-rasul canza wajen annabiyu ya mayar da shi ar-rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka koma da yanda yake da wanda nuna kan cewa wannan an yi riwayar sa da lafazi ne so da haka akwai hadisai da aka ruwaito na lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan riwayoyi ba su yi kama da alqur'ani ba yanzu kaga alqur'ani ba waka bane ba shi'ir bane an san yadda zuban shi'ir yake saboda ka zuban shi'ir zaka iya yin waƙensa dukkan waƙa da aka yi dukkan lafuzza da aka haɗa shi ya zamanto shi'ir zaka iya waƙe shi amma alqur'ani ana waƙe shi bayan ko ba shi'ir bane har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an yanzu in ka ji qurra'u suna yin sa suna karatun sa da murya kyakkyawa da waƙa zaka ji wato babu waka da tayi dadi irin wannan to amma kuma gashi ba waka bane ba zuban waka bane ba zuban shi'ir bane to amma alqur'ani amma hadisi zaka iya waƙe shi kamar yadda ake karatun alqur'ani zaka iya tilawar hadisi yanda ake tilawar alqur'ani haka dauki dai wanda daga cikin hadisi ka dauka ka gani innamal a'malu binniyat ko kuma wannan ka gani zaka iya masa nazma kamar yadda ake alqur'ani to kaga bambancin kenan to domin shi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wahayi ne amma ba mu'jiz bane shi kalubale bai zo a cikin hadisi ba ijazin ya zo ne a cikin alqur'ani to shahid shine cewa waɗannan harufa suna yin ishara ne ga wato mu'jizar alqur'ani mai tsarki da kan cewar ya gagari wani ya zo da kamarsa kuma shi yasa alfusaha'u wato masu fasaha masu balaga daga cikin larabawa basu gwada ba kamar yadda muke ta ambata Allah ya ce kitabun unzila ilayka littafi wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu dan haka kada wani kunci ya kasance a cikin kirjinka daga alqur'anin wato daga karyatawar da makaryata suke karyata alqur'ani litunzira bihi an saukar da wannan wato ana rataya shi da unzila ilayka an saukar da shi gare ka litunzira bihi dan kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minin dan kuma ya zamanto wa'azi ga mu'minai an yi wannan aka ce kitabun ba a ce hadha kitabun ba ko ba a ce alkitabu ba aka kawo nakira ko mun san a kaidar larabci ba a fara magana da nakira wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillun lana ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم لم يقل وتباء إن ابتداء دنكرة ما لم تفيد مصور بتباد وتفائدة با تو أنان تباد فائدة سبو دعاك تي كتاب وانا تنكير للتنوي لبيان النوع وتو وانا للتافينين نوع للتتفين الله سبو دسنزا أكل لتفن الله to wannan shi ma nau'i ne na wannan littafin wato kitabun littafi na nau'in littafin Allah saboda haka nakirar anan ta bada fa'ida domin ambatanta a haka da nakiran ya sifanta ta da abin da yake ya riga ya gabata na sanin lalsafai da Allah ta'ala ya saukar wadansu kuma suka ce a'a an sifanta wannan nakiran ne aka ce kitabun unzila ilayka littafi wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka saboda haka wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka shi ya wato sifanta wannan littafin cewa ba kowane littafi bane a littafi ne da aka saukar da shi ya zuwa gare ka ma'anar ta farko tafi balaga domin tana nuni ya zuwa ga at-tanwir sai ya zamanto unzila ilayka ya zamanto shine labari littafi daga jinsin littafai na Allah unzila ilayka an saukar da shi ya zuwa gare ka saboda haka wannan hukunci ne hukunci ne da yake tabbatar da cewa alqur'ani wato saukar da shi aka yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wane ne ya saukar da shi Allah ne dan haka ma ba a ambace shi ba sai aka kawo shi da sigal mabni lil majhul wato wanda Allah ya saukar da aka saukar da shi zuwa gare ka waye mai saukowar Allah saboda haka wannan yayi bayanin hukunci dan haka ya kore cewa alqur'ani jin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma wadansu ne suke zuwa suna gaya masa kamar yanda bokaye aljannu suke zuwa suke musu magana tunda Allah ta'ala ba zai yi ba alqur'ani wama kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillahi ba zai yi wannan alqur'anin a gido shi daga wajen wani ba Allah ba Allah yace kuma wama tanazzalat bihi shayatin ba shaydanu ne ba aljannu ne suka saukar da shi ba wama yanbaghi lahum wama yastati'un bai dace mu da aljannu ba ko ba za su iya ba sai da aljannu su faɗi wannan bayan suna ƙarya kan su kuma su zo su ce ai gaskiya shine Allah ta'ala ya ambace su ga irin su fassanan a hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin ba ku labarin waɗanda shaydanu suke saukar da irin nasu wahayin ya zuwa gare su tanazzalu ala kulli affakin athim suna sauka akan dukkan mai tsananin ƙarya mai tsananin laifi kuma ku duba ku gani ba haka suke ba والشعراء يتبعه ده كما شاعري يتبعهم الغاون دواوي سكي بنس ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا شاعري هكا سكي باب مكر يتي إرم مواكي سبو دزي ينكا يفتا دنيس إن ينا يبو يزمن توكن شعوان ديكي يبنسا يبرجيش إن ينا زرجي يوش إياكا وجن زرجي ba wai dan haka waqi'ul amri yake ba a'a dan ya faranta ran wanda yake yin waqar domin sa wannan tabi'ar din mawaka ce in ma akwai mawaki anan wajen zai tabbatar da wannan to sannan Allah ya ce kada yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya da kan cewa kada wani kunci ya kasance a cikin zuciyarsa daga ƙaryatawar da wato waɗanda suke ƙaryata alqur'ani suke yi domin wato alqur'ani bai zo domin ya zamanto matsi da tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa bam saukar da alqur'ani gare ka ba domin ka zamanto mara arziki yana daga cikin shakawa ya zamanto kana cikin takura da alqur'ani to Allah bai saukar da alqur'ani gare ka domin haka ba ya saukar da shine litunzira bihi dan kai gargadi da shi ba a faɗi wanda zai gargadi da shi ba domin ayi ta'amini domin alqur'ani gargadin da yake ba kawai kafire yake magargadi ba tunda Allah ta'ala ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim dan kai gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu su wane ne waɗannan mu'minai ne
wa andirin nasa yawma yatihimul azab, kai gargadi ga mutane saboda kaga ya nuna kan cewa gargadin ga kowa da kowa ne, da mushrikai da waɗanda ba mushrikai ba. Shi yasa sai aka ce litunziru bihi, ba a faɗi waɗanda zaka yi mai inzarin ba, domin yayi ta'amimi ya gami kowa da kowa. Kowa alqur'ani gargadi ne a gare shi, kafiri alqur'ani gargadi ne a gare shi, mumini ma alqur'ani gargadi ne a gare shi. Mumini yana amfana da gargadin da ke cikin alqur'ani. Al-inzar kuma kamar yadda muka ambata shine wato umarni wanda yake tare da shi akwai tsoratarwa, kamar yadda sukan yi su ce sabbahakum massakum, wayewar garinku ku ji, wato ku kiyayi abinda zai zo muku da safe, ku kiyayi abinda zai zo muku da yamma, ga mayakanan sun zo za su kawo muku hari, su kashe mazajenku masu yaki, su kama matanku da ƴaƴanku, su kwashe dukiyoyinku. To wannan kaga kamar yana cewa wato ku fita ko kuma ku yi shiri, umarni ne tare da ban tsoro cewa ga abin da zai same ku. To wannan shine ma'anar al-inzar, ban tsoro da kan cewar ku ba Allah, in ku baku ba Allah ba akwai azaba. Wa dhikra lil mu'minin, an ce al-qur'ani wa'azi ne ga mu'minai. Me yasa ya zamanto ga mu'minai kawai, anan sai aka faɗi muta Allah din, domin su ne kadai suke amfana da wa'azin al-qur'ani, domin ma'ana adh-dhikra wa'azi, al-qur'ani ba wanda yake amfana da wa'azin cikin sa in ba mu'mini ba. Amma wanda ba mu'mini ba idan aka yi masa wa'azi na al-qur'ani, to ko dai yayi imani sai ya zamanto kan cewar ya zamanto cikin jinsin wanda suke amfana da shi, ya zama mu'mini. In ku bai imani ba, to wa'azin da aka yi masa a cikin al-qur'ani sai ya zamanto hujja akan sa. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wannan shine bayanin litundhiru bihi, ga bayanin gargadin da zakai da shi shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar da shi ya zuwa gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kada ku bi waɗansu majibin talamari ba shi ba. Qalilan ma tadhakkarun, amma kadan ne kuke wa'aztuwa. Wato wannan shine gargadin na al-ittiba. Al-ittiba shine wato al-amal bishai, aiki da alqur'ani, ma'ana ku yi aiki da wannan alqur'anin da aka saukar da shi daga ubangijinku. Ba a ambaci sunan Allah ba anan, sai aka ambaci sunan wato ubangiji na kuma ku al-mukhatabu rabbikum, ubangijinku, domin ya zamanto uslubi ne na janyo hankali cewa wanda ya saukar da shi ba wani bane illa ubangijinku, aka nasabta ku ya zuwa gare shi, wanda zai bada jin cewa tunda ubangijin naku ne, dan haka shine mai kyautata muku, domin ma'anar rabbu shine wanda yake mahalici kuma mai kula da halitta, wato wanda ya halicce ku kuma yake kula da ku, shine ya saukar muku da wannan, dan haka ku bi shi. Saboda haka kamar wato abu ne wanda yake zai karkatar da zukata ya zuwa ga wato bin alqur'ani da aiki da shi. Sannan kuma bayan an yi umarni tare da cewa umarnin cewa ku bi alqur'ani ya kunshi rashin bin wanda ake bauta ma ba Allah ba, amma sai Allah ya dada ya kuma saukar da hani dan ya zamanto takidi ne, karfafawa ne akan rashin wato bin ashuraka, rashin bin gumaka, domin su ne maksudi da wato al-awliya. Al-awliya abinda ake nufi da al-wali shine majibincin lamari, wanda kake lizimtarsa kuma yake taimaka maka, dan haka ake itlaqin al-wali ga an-nasir, mai taimako, al-muhib, masoyi, al-halif, wanda yake kawance da kai mai kawo maka dauki, da kuma al-khalifa wanda zaka bari ya zamanto mai mare maka gurbi in baka nan, duk saboda a kowanne daga cikin su akwai ma'anar jibin tallamari. To su kam mushrikai sun dauki gumaka su zamanto waliyansu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. To Allah ya ce kada ku riki waɗansu majibin talamari, min dunihi, waɗanda ba shi ba. Wannan umarnin Allah ne, kuma abinda alqur'ani ya zo da shi, domin babu wani wali na hakika sai Allah. Amittakhadhu min dunihi awliya afallahu huwal wali, sun dauki wani ne ba Allah, sun dauki waɗansu majibin talamari ne ba Allah ba, to kace Allahu huwal wali, Allah shine kadai wanda yake majibincin lamari, domin shine wanda yake ikon in ya jibinci lamarinka ya baka kariya, ya baka taimako, ya nuna maka soyayya dukkan wani ko wanda yake zai yi walici kuma bayan walicin Allah yake sannan Allah ta'ala ya ambaci rashin wato wa'aztuwar su waɗannan mushrikai da cewa qalilan ma tadhakkarun kadan ne wato kuke wato kadan ne wa'aztuwar da kuke yi ma dinnan masdariya ce ay qalilan tadhakkurukum tunawar da kuke yi wa'aztuwar da kuke yi kadan ce wanda yake nuna kan cewar akwai wa'azi ga wanda duk ake karanta masa alqur'ani da lalle yayi kokarin wa'aztuwa da alqur'ani kamar yanda muka ambata lokacin da muka karanta suratul an'am ma'anar wa'aztuwa da alqur'ani shine na farko ka kai kanka inda ake wa'azin alqur'ani inda ake bayanin sa sannan idan ka ji ka wa'aztu din ma'ana in tsoratarwa ne ka tsorata idan kwadaitarwa ne kai kwadayi idan aiki ne aka kira ka aikata in hani ne aka hana ka hanu ya zamanto cewar baka ji dai alqur'ani ba sai kai kokari ka kallafa ma kanka tasirantuwa da alqur'ani wannan dan ka fita daga cikin da'irar waɗannan waɗanda ake musu gargadi kuma gargadi da alqur'ani baya amfanin su ko dan wannan ma kai tunda Allah ya zarge su na cewa ka danne wa astuwar da suke yi kai kada ka fada cikin waɗannan na'am sai Allah madaukakin sarki kuma ya tsoratar da su hukubar al'umomi da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzannin su basu ba abin da aka saukar musu ba nan yace ku ba abin da aka saukar muku daga ubangijinku to da yace qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke wa astuwa sai yace wa kam min qaryatin ahlaknaha da yawa daga da yawa alqarya mun halakar da waɗanda ke cikinta mun halakar da ita ma'ana da ita da wanda wato wanda ke cikin ta kenan faja'aha ba'suna bayatan azaban mu sai ta zo musu bayatan a halin kasancewan su suna bacci da daddare aw hum qa'ilun ko kuma suna yin qailula wato lokacin da suka sun sake sun miƙe suna hutu a cikin gidajen su ba sa taba tsammanin wani tashin hankali zai zo musu a lokacin nan azaban mu ta sauka ga akan su fama kana da'awahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin da'awarsu addu'ar da suka kasance suna yi bata kasance ba yayin da azaban mu ta zo musu sai dai kawai suka ce lalle mu hakika mun kasance azzalimai ai wato Allah madaukakin sarki ya gargadi waɗannan al'umomi ya gargadi waɗanda ake karanta musu alqur'ani da kada su yi kama da al'umomin da suka gabata wanda suna nan da yawa Allah ya saukar da azabar su a gare da azabar sa akan su a lokacin da ba sa tsammani lokacin da suka sakankance shine cikin dare ko kuma lokacin da suke cikin baccin rana wato alqaila ita ce baccin rana ana ce mata qaila da qailula daga qala yaqilu qailan wa qailulatan wa qailatan idan mutun yayi bacci da rana yawanci shine baccin da aka yi daga lokacin da rana ta soma bacci da ta soma zafi daidai lokacin zawal har zuwa lokacin sallar la'asar idan kai bacci da safe ba qailula bane in kai bacci bayan la'asar ba qailula bane qailula wannan shine lokacin ta to Allah ta'ala yace yayin da azabar sa ta zo musu su waɗanda suka rika koma bayan Allah su zamanto waliyai basu ba su kariya ba basu taimake su ba taimakon da suke kauna da waliccin jibintar lamari da suke kauna daga wajen gumakansu basu zo sun cika musu ba basu yi musu inkarin abin da suke aikatawa na zalunci ba domin a lokacin da azabar ta sauka ba su da wata addu'a da za su yi shine su yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane su ba to a cikin wannan akwai gargadi ga duk wanda yake yin laifi cewa yayin da rukun Allah ya zo masa zai gane cewar azabar nan da ta zo masa daga Allah saboda laifinsa ne lokacin nan zai yi nadama kuma lokacin nadama ba za ta amfane shi ba nadama tana amfanan mutum matsawar azabar Allah ba ta sauka ba amma inda azabar Allah ta sauka shikenan ba shi da wani hanzari na'am
Allah yace fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim to da sannu zamu wallahi zamu tambayi wadanda akai aike ya zuwa gare su sune mutanen da manzanni suka zo musu wala nas'alanna almursalin kuma wallahi lalle zamu tambayi manzannin fala naqussanna alaihim bi'ilm kuma lalle zamu basu labari da ilimi wama kunna ghaibin kuma hakika mu bamu kasance wato waɗanda ba sa nan ba waɗanda yake marasa sani na abin da yake afkuwa saboda su ba masu halartar abin da ya faru bane a'a bamu taba zamantowa marasa halartar dukkan abin da yake faruwa a doran kasa ba wannan yana daga tartibin bayar da labarin abin da yake faruwa ga wato mutane bayan aike Allah yace da sannu zai tambayi waɗanda aka aiko sune wato al'umomi Allah madaukakin sarki zai tambaye su ranar alkiyama ne wannan kowa za a tambaye shi wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursali yayin da ka tuna a ranar da yake kiran su sai ya tambaye su wani jawabi kuka bama manzanni kuma wannan kowa in ya shiga kabarin su sai an masa tambayar nan tun kafin ranar alkiyama za a ce man rabbuka ma dinuka ما قولك في ذلك في الرجل الذي جاءك مي وانيني أبنججنك مينيني أدينك مي كفت جنجني دو النم تمن دي ذومك جنجني دو النب صلى الله عليه وسلم شيني تنبير دزائي مينيني مغنرك مينيني جوابنك دو النب صلى الله عليه وسلم مومنية أبنججن سشيني الله أدين سشيني مسلينش كما أبند يفت آم ونم wanda yazo masa shine shi ya yadda akan cewar manzon Allah ne kuma bawan Allah ne sannan sai a ce masa nam salihan kai bacci kana cikin aminci Allah ya sanya mu a cikin su wala nas'alanna almursalin kuma wallahi zamu tambayi manzanni dukkan manzanni sai an tambaye su wannan shine Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul nisa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كتنا يا حالن كزي كسنشي يا عند مكزو دمي شهيدا أكن قوة الأمة سوني النباوة قوة الأمة ذا أكاو النبي إذن الله يتم بيسو شن أن يسموكو دسا قوسي ما جاءنا من بشير ولا نذير باب ونمي البشر باب ونمي غرقيد يزومنا sai a kirawo annabin a ce sun kai ba gare ka muka ba mun aika ka ba sai ce Allah na isar sai Allah ya ce waye zai maka shaida sai Allah ta sai annabi kowanne annabi sai ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo su yi masa shaida sai Allah ya ce me ya sanar da ku bayan ba ku zamani da shi ba sai ce Allah ka aika mana manzanka yazo ya gaya mana cewa ka aiko annabi wane da annabi wane zuwa ga mutanansa kuma ya isar kuma sun karyata shi kuma Allah ka halakar da su shi ka tsirar da shi saboda haka ace to kowa yayi zai muku shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umarsa shaida shi kan ba a buƙatar wani yazo ya masa shaida ya masa tazkiya akan shaidarsa shine da aka karanta da Abdullahi ibn Mas'ud yana karanta masa suratul nisa da yazo wannan ayar sai ce dakata haka sai ya daga kai sai ya ga hawaye na ta kwarara daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tambayar da manzanni za a yi shine za a tambaye su kun isar da sako ya zuwa ga mutananku wannan a tabbas abu ne wanda yake zai faru ranar alkiyama shine Allah ta'ala yace bayan kuma ya tambaye su to sannan kuma Allah zai ba su labarin abin da suka aikata fala naqussanna alaihim bi'ilmi zamu yi musu bayani zamu ba su labari bi'ilmi da ilimi mai girma domin wannan ilimin din tankir din litta'zimi domin girmama wannan ilimin ne lalle ko wannan ilimin ya isa tunda kowa mutum in ya ga littafin sa ma kawai sai mamakin abin da ya kunsa na ilimi yace mali hadha alkitab
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. wannan wani irin littafi ne, baya barin wani abu karami wani abu babba face ya kiyaye shi. To ballantana kuma Allah da zai zo na dil ba littafi, wannan littafin mutum ɗaya ne fa mutum yake faɗan haka, to na kowa da kowa, inda na duniyar nan ne ma da ake zamani da su kadai ya isa, ana da wajen biliyan 5 a bayan ƙasa. Ballantana kuma ana magana tun daga Adamu alaihi salatu wassalam har tashin alkiyama. Saboda haka kissar da Allah zai bayar ga mutane wanda zai zamanto shaida akan abubuwan da duk muka aikata, kissa ce wanda yake aka gina ta a bisa ilimi, shine sanin Allah, shi yasa Allah ya karfafa wannan ilimi ya cewa wama kunna ghaibi, ai ba a wani waje muke ba, ba halartar tuba da akai, duk abin da akai akan idanmu da kan saninmu ake, domin Allah madaukakin sarki ba zai yi ya zamanto ghaib ba, shi hadir ne yana nan. ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. دون تارون السر إذا أكي متاني أكوني سكتارسنا تاران تو الله شيني نهبي ينا جنسو ينا جنسو ينا سند أبن دسكي. ولا خمسة إلا هو سادسهم انسو بيرني تو الله شيني نشدا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر فوكس دهك فوسم دهك إلا هو معهم باشينا تاردسو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سنة يباس لاباري لابن سكائك تارانا القيامة شيني ونن فلا نقصن عليهم بعلم دومين ينا نن ألوك شند سكي ونن بايا زمن تو بايا ننبني. نعم.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بآياتنا يظلمون.
الله يجي والوزن يومئذ الحق ميزاني أوان الرانا وترانا تي شيني يوم يتشي فلا نسألن الذين أرسل إليهم يوم لسألن الذين أرسل إليهم أرانا دميكي تنبير وأن دعكي أيكي زوا غريسو كما ميكي تنبير سو وأن دعكي سو أن أيكي منزني تو أوان نران تو ميزاني أوان نرانا واتو غسكياني أشكين الحق إننا أكويما أنا بيو ما ميزاني غسكياني أي واتو حق تبتتشيني أكويش كو كما واتو ميزاني نوان نرانا الحق العدل عدل شيني wato mizani a wannan rana adalci ne da rashin cuta, babu zancen tawaya, babu zancen zalunci, duk ma'anar tabbas ne haka ne, domin mizani gaskiya ne, duk wanda yayi inkarin mizani yayi inkarin ɗaya daga cikin shikashi, ɗaya daga cikin abin da ya danganci ginshiken imani nan na imani da ranar lahira, domin abin da ake nufi da imani da ranar lahira shine kai imani da afkuwarta da kuma abubuwan da suke faruwa a wannan rana, wanda daga cikin abin da yake faruwa shine awo da za a yi na ayyuka, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, hadisin bitaqa, cewa mizani ɗin yana da kiffa guda biyu, yana da hannu guda biyu, hannu ɗaya ana tsora kyawawan ayyuka, hannu ɗaya ana tsora munanan ayyuka. An yi saɓani na me ake aunawa, waɗansu hadisai sun nuna kan cewar littattafan wato takaddun da aka rubuta aikin su ake aunawa. Saboda haka a cikin hadithul bitaqa aka ce za a zo da mutum wanda ga iya miyagun ayyukansa nan, takaddu tuni aka dora akan mizaninsa gefen hagu, ya zamanto kan cewa yayi rinjaye, sai a ce a duba a gani yana da wani aiki, sai a duba a ga bashi da wani aiki na kirki, sai a ce to sai wata yar karamar takadda albitaqa kati, sai dan wani kati wanda a ciki an rubuta la ilaha illallah, wato yayi shaidar la ilaha illallah, sai Allah ya ce ai ku dauko ku tsora masa, ai ni bazan zalunce shi ba, sai ce Allah ai kada bata lokaci, me wannan dan kati zai yi akan wannan, sai ce a'a ai ni nayi alkawari kan cewa bazan zalunci kowa koda mithqala dharratin ba, koda kwaye zarra ce ta aiki za a auna ta, sai a dora wannan bitaqar da la ilaha illallah, sai ce kasa sama da wa'annan miyagun ayyuka, wanda yake nuna muhimmancin imani da kuma kokarin mutum kai dai ka mutu a cikin imani duk abin da ka san zai kai mummunan karshe to ka guje shi dan baka sani ba wata kila ba za ka mutu akan imani ba me zai kai mummunan karshe rashin tuba kana laifi ka ki tuba to idan ka mutu akan laifin za a tashe ka ko baka da tabbas cewa za ka mutu da imani abin da yasa ake jin tsoron rashin tuba kenan saboda gudun mummunan karshe da zinubai da aka ce suna sa mutum ya samu mummunan karshe irin cin riba yana daga cikin abin da yake sa mutum yayi mummunan karshe kamar yadda aka ruwaito a cikin muka karanta a cikin tafsirin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ab'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin to saboda haka mizani aka ce wannan kauli na farko kenan cewa takaddun ayyukan ake aunawa kauli na biyu shine kan cewar wato ayyukan ne sai Allah madaukakin sarki ya mayar da su jiki sai a auna domin kamar yanda aka ce suratul baqara da ali imran za su zo ranar alkiyama kamar girgije hadiri ka annaha gamamatan kama hadiri wato karatun da mutum yake na suratul baqara da suratul ali imran ladan karatun sai a mayar da shi da kama na wani jiki to wannan ayyukan da mutum yake aikatawa su ake aunawa kaga an ce ai a cikin hadisin albara ibn azib hadisin wato mutuwar mumini da mutuwar fajiri an ce bayan mumini ya amsa tambayar mala'ikun kabari sai wani mutum mai kyakkyawar kama saurayi mai kyawawan kaya sai ya zo ya tashe shi zai yi zance da shi sai ya ce kai ka wane ne wannan fuskarka fuskar wanda ya zo da alkhairi ce kuma kamar wanda ya zo da alkhairi ne sai ce aini ne kyakkyawan aikinka wato kyakkyawan aikin da kake yi su sallah da azumi da sauransu shine Allah ya maida shi a kama ta mutum wanda ya zo ya zo wanda kai wannan kuma duk Allah madaukakin sarki yana da iko akan duk abin da ya so kuma tsarin halittarsa a duniya ba lallai ya zamanto shine tsarin halittarsa a lahira ba kamar yanda ya mana tsarin halitta a nan muke tafiya akan wannan ba tare da yin shawara da mu ba sai dai kawai muka gani muke karantawa to a lahira shi ma akwai tsarinsa wanda yayi wanda sai mun je can zamu gano amma ana ba mu labarin waɗansu daga ciki dan a kusantar da shi ya zuwa gare mu mu yi imani to mun yi imani wannan shine kauli na biyu kauli na uku cewa ainihin mai aikin ake aunawa wanda yayi aiki shi za a dora akan mizanin saboda haka mai aiki na kirki sai yayi nauyi mai mummunan aiki kuwa sai ya zamanto wato kamar takarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane ranar alkiyama ana ganinsa wato mai cika ido amma a wajen Allah ba shi da nauyin komai kuma aka ruwaito hadithin Abdullah ibn Mas'ud ya zo zai hau kan bishiya ya kariyo aswaki to da yake shi mai karamin jiki ne kuma dan karami ne wato idan mutane suna zaune in ya tsaya iyakar tsawon yana kaiwa zuwa kansu ne iyakar tsawonsa kenan amma kaga manya gaggaga wajen ilimi irin su Alqamah bin Waqqas su Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama su Muhammad ibn su Abdurrahman ibn al-Aswad manya malaman tabi'ai da suka reni malaman da suka reni irin su Abu Hanifa su ne almajiransa in yana tafiya suna baya sai ya hana su ya ce wulakanci ne ga wanda yake bi kuma rudu ne da sanya girman kai ga wanda ake bi ko dai ku taho mi sau daya ko kuma duk ku tafiya ku saboda girman ilimin sa haka ake bin sa malami ne na alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son ya karanta alqur'ani kamar yanda aka saukar da shi to ya lizimci qira'ar ibnu abdi shine Abdullah ibn Mas'ud kuma faqihi ne kuma shine ya assasa madrasatul hadith a Kufa ya assasa makarantar riwayar hadisi a garin Kufa tun kafin zuwan sauran sahabbai irin su Abu Musa al-Ash'ari su Mughira bin su Sayyidina Ali tukuna su Abu Musa al-Ash'ari da su Mughira bin Shu'ba dan shi Abdullah ibn Mas'ud tun zamanin Sayyidina Umar ya je Kufa Sayyidina Umar yace na fifita ku a kaina da Abdullah ibn Mas'ud na hakura na fifita ku a kaina saboda in so na ne kada in rabu da shi to shine da ya hau zai yanki a aswakin nan sai ake ta kallon wato kaurinsa ake ganin sirantarta da kankantar kafar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'jabuna min saqi kuna mamaki ne akan wato sirantar kafarsa wallahi lahumu indallahi asqanu min jabal uhud a wajen Allah sun fi dutsen uhud nauyi sun fi dutsen uhud nauyi to a wannan ne yasa malamai suke cewa me aikin shi ake aunawa ko ba girman jiki ne yake sa nauyi ba matsayin me wannan jikin a wajen Allah daga ayyukan da ya aikata to Allah ya sanya mu wanda za su yi nauyi a wajen Allah Allah ya ce faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda duk mizanin sa yayi nauyi to waɗannan su ne marabautan aka yi ta'rifin al muflihun da alli ta'rif dan a nuna su ne kadai masu al falahu ba wasu su ba waman khaffat mawazinu wanda ko mizanin sa yayi rashin nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawukansu suka yi asara kawukansu bima kanu bi ayatina yadhlimun saboda abinda suka kasance suna zaluntar kansu suna yin zalunci da ayoyinmu suna yi na zalunci da ayoyinmu ma'ana wato mutane biyu ne akwai wanda mizanin sa zai nauyi waɗannan su ne masu rabauta domin duk wanda mizanin sa yayi nauyi shine ya rabauta an ce wannan yana ɗaya daga cikin lokaci ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da mutum ba zai tuna kowa ba sai kansa sai aikinsa da ba zai tuna uba ba zai tuna da ba miji ba zai tuna mata ba uwa ba za ta tuna da ba a wajen waɗannan abubuwa guda uku da lokacin da ake aunawa mutum mizan ayyukansa yana gani zai zamanto man saqulat mawazinuhu ko ko man haffat mawazinuhu wannan baya tuna kowa sai kansa nafsi nafsi yake da lokacin da za a ake kira za a raba takarda ta natijar aiki wanda ya tsira a bashi takardarsa ta hannun dama wanda ya halaka a bugi kirjinsa hannun yake ta kirjinsa hannun hagu yake ta kirjinsa ya fito ta bayan bayansa ya karbi takardar ta baya da kuma lokacin da ake wucewa kan sirat lokacin nan babu lokacin tashin hankali na ranar alkiyama irin waɗannan wurare guda uku Allah ya amintar da mu to wanda Allah ta'ala ya ce waɗanda suka mizanin su yayi nauyi su ne masu rabauta masu falahu wanda kuma mizanin su bai nauyi ba to wannan su ne suka tabar da kawukansu aka ce hasiru anfusahum suka yi hasarar kawukansu wato kamar mutum rayuwarsa ita ce jarinsa idan bai bi Allah ba kamar yayi asarar jarinsa ne ba wanda ya san ciwon asarar jari irin wanda yake kasuwanci wanda yake kasuwanci ya san ma'anar mutum ya asarar jari ka shiga cikin kasuwanci da uwar kuɗi da ba a maganar riba uwar kuɗin ma ba ta fito ba ka yi asara ka durkushe to ranar alkiyama haka mutum wanda bai yi bi Allah ba wanda mizaninsa bai yi nauyi ba to shine wanda yake yayi asarar kansa yayi asu domin rayuwarka shine ita ce jarinka rayuwarka yau da gobe din da kake shine jarinka to randa mutum yayi asarar wannan rayuwar shikenan don babu wata rayuwar bayan wannan shikenan me yasa suka yi asara Allah ya ce saboda zaluncin da suke da ayoyinmu zalunci da ayoyin Allah shine su karyata su su izgilin ana karanta su su kunnan uwan shegu da su su al-i'rab su kauda kai sannan kuma su saddu su hana mutane su ba ayoyin Allah yana daga cikin hana mutane abu ayoyin Allah yayin da ake yin wa'azi ka hana mutane jin wa'azi ko kuma ka hana ayi wa'azin ko kuma ka yi shegantaka don kada a ji wa'azi akwai waɗansu da lokacin da ake karatu su kuma lokacin nan za su zo su shirya wata sharholiya ko wani biki don a hana mutane jin wa'azi ya daga cikin zalunci da ayoyin Allah a mutane suna wasa da waɗannan abubuwa suna ganin ƙanana ne amma manya ne a lokacin da muke karatu a jami'a lokacin nan an soma wato ta'alimi a masallatai dan da jami'o'inmu in mutum ya kiran sallah za jami'an nan ta Zaria idan ka je kai kiran sallah sai a ce aro wai a kai ka aro ciku wato wani asibitin mahaukata ne a Bekuta ba a kiran sallah a hankali ya zo yanzu amma ka gama sallace ga sunan a jami'o'inmu sai a yi kiran sallah ka ɗauka ma kan cewa wato a Makka kake ko a Madina amma da ba a yi sai a yi kiran sallah ba to in ana karatu akwai waɗansu su kuma lokacin da ake karatu tsakanin magariba da isha ko bayan sallar la'asar in ana karatu lokacin nan za su sanya Bob Marley kuma su sa shi da karfi dan a hana ma jin karatun ya zama to sai kidan kawai ake ji. To wannan jin yana daga cikin zalunci da ayoyin Allah, yana daga cikin zalunci da ayoyin Allah. Allah ya kiyaye mu. Kafin mu tashi karatun nan, akwai wani jan hankali da nake so na yi kan wata tambaya, kan wani wata tambaya da aka aiko mun. Yace Sheikh, jiya ka ce akwai malamin hadisi haddasana baya shiga sahu, a dinga kula da irin wannan furuci, domin akwai malami mai irin wannan sifa wanda dugarin nan yana gaba wajen aiki da yada hadisi. Allah jama'a, nayi magana akan malamai ne ko ku nayi magana akan masu riwayar hadisi? Masu riwayar hadisi wanda ake ambaton su a cikin littafin al-jarh wa ta'dil. To ina son irin wannan dan abinda yasa magana ta mun ciwo dan yayi hukunci ne a kaina. Bai fahimci magana ta ba, amma yayi hukunci a kaina. Inda yace bai fahimta ba, yana son a bayyana masa, sai in bayyana masa. Amma ina da haƙƙi ya zamanto kan cewar ya zamanto nayi fushi saboda an taba haƙƙina dan yayi hukunci a kaina, ba da adalci ba, ba da gaskiya ba, ba da ilimi ba, a bisa rashin fahimtar sa. Dan ni muna magana ne akan marwayata hadisi wanda ambaton su yazo a cikin tafan jarh wa ta'dil, ba tarbiyar da aka yi min bace in rinka gogar zana ga wani malami, ba wanda nake ganin martabar sa irin malamai, dan su suka rene ni kuma su suka haife ni. Saboda haka baya daga cikin tarbiyata in ce zan yi magana akan malamai. Dukkan malamai da suke karantar da sunna, da suke karantar da addini, ina girmama su, ina darasta su, kuma ina tawassuli da sona gare su, da girmamata gare su a wajen Allah jalla wa ala. Saboda haka kada ya dauka ni irin wanda za a sashi a cikin wannan fitinan ne, dan akwai waɗanda aikin su kenan, nema suke yi su soka fitina tsakanin ɗaliban ilimi, tsakanin malamai. To Allah ya yarda ni ba za ka same ni irin wannan ba. Saboda haka duk wanda bai fahimci wannan maganar ba, wanda magana ta, akwai wani ayi daga cikin ƴan uwa wanda yake shi yana majalisin, kuma daga ji ba a majalisin nan yazo ya ji ba, ya ji wani abu ne daga cikin radio, kuma inda ya tsaya ya ji da zuciyarsa da tajridi ba zai wannan fahimtar ba. Dan babu abinda ya faɗa, babu abinda na faɗa, dan kawai na ce malami mai riwayar hadisi ne, wanda yake yana riwayar hadisi ya ce haddasana da sauransu, ai ban ce malam mai haddasana ba. Saboda haka yana so abin nan, ina tuhumansa ni ma akan cewar yana da wani mugun nufi, shi yasa ya mun wannan mummunan fahimtar. Ɗaya daga cikin ɗalibai ya tambaye ni, ina fita a nan wajen, ya ce dan Allah in gaya masa sunan wannan rawin. Na gaya masa, na ce ba wani bane, tunda kowa zai iya zuwa ya ci bincika a cikin zafai, Al-Hajjaj ibn Arta'a ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi, yana tsabakan malaman Imam Malik. Duk wanda yake so ya je ya bincika ya ji a cikin Mizanul I'tidal, a cikin sauran tufan hadisi, sai ga wannan kisar da aka ambata a kai. Ko magana ana magana hada sawu ne, sai na kawo ta fuskar munasaba, cewa akwai mutane wanda yake cikin ɗabi'ar su haka suke, kuma wannan ɗabi'a ce da shari'a ba ta yarda da ita ba. Kuma shi ne ma abun tuhuma, yake tuhumar malami na sunna da cewa wai ɗabi'arsa haka take. Ta yaya za ka yi ma malamin sunna wanda kai da kanka kai masa shaida shine jagaba wajen yaɗa ilimin hadisi, ka tumce shi da cewa wannan shine ɗabi'arsa, ba mu yarda da kai ba akan abin da ka faɗa? Saboda haka da Allah, ɗaliban ilimi ku kula, mutum Allah madaukakin sarki ya sifanci, ya bayyana sahabba, ya bayyana mutane da cewa alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Idan ka ji magana, ka dauke ta a mafi kyawun fassararta, kada ka dauke ta a mummunan fassara. Idan ka dauke ta a mummunan fassara, to babu abin da za ka gani sai shari, kuma kanka za ta dawo. Dan haka da Allah mu kula da tarbiyyar da Allah ya mana a cikin Al-Qur'ani, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله من روقانك أولا ساعة ترانا الجمعة ودك كي كربان أدو أبائنك الله كافي من زنبامو الله غافر تامنا الله كجيكين إيا يمو الله كجيكين مالا ممو الله كشري يمو كشري إيا يمو الله كشري إيا لمو الله كأمن تدمو دك دكا بلائي. Ya Allah, ka ba mu albarkacin waɗannan kwanaki na ƙarshen Ramadan.
Allah ka sanya mu cikin wanda suke muwafaqa da tsayuwar daren Lailatul Qadr. Allah ka sanya mu cikin wanda akai musu muwafaqa da Lailatul Qadr. Allah ka sanya mu cikin wanda suke tsayuwar wannan dare imanin wahtisaba. Allah ka sanya mu cikin wadanda kake yantawa a wadannan darare. Allah dukkan alkhairan da kake raba ma bayinka a cikin wadannan kwanaki na wannan wata, Allah ka ba mu cikakken rabo a cikin su. Allah ka sanya mu cikin wadanda suke tababbu. Ya Allah ka sanya mu a cikin masu azama wajen bautarka a cikin wadannan kwanaki. Ya Allah wanda ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Allah marasa lafiyar mu, Allah ka ba su lafiya. Allah marasa lafiyar mu, Allah ka ba su lafiya. Wanda suke cikin bashi, Allah ka yaye musu, Allah ka biya musu. Wanda suke cikin talauci, Allah ka ba su, Allah ka yaye musu, Allah ka wadata su, Allah ka yalwata musu arzikin su. Ya Allah waɗanda suke marasa ayyuka, Allah ka ba su aiki. Ya Allah wanda suke matattu tababbu sun karkace hanya, Allah ka dawo da su hanya. Ya Allah ka sanya albarka a cikin wannan al'umma tamu. Allah ka sanya albarka a cikin wannan al'umma tamu. Ka ba mu lafiya da zaman lafiya da imani. Allah ka ba mu imani da lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu kwanciyar hankali. Allah ka inganta shugabancin wannan al'umma tamu. Allah ka ba mu shugabanci nagari a cikin wannan al'umma tamu. Allah ka inganta shugabancin wannan al'umma tamu. Ya Allah ka sanya shugabannin mu su samu kyawawan masu ba su shawara wanda za su sanya su akan hanyar gyara. Allah ka nisantar da su daga miyagun masu ba su shawara wanda za su karkatar da su daga hanyar daidai. Ya Allah muna roƙonka da ka ba mu albarkacin wannan sa'a. Allah ka karba addu'o'in mu, dukkan bukatun mu da wanda muka ambata maka, da wanda ka sani a cikin zukatan mu. Ya Allah ka ba mu biyan bukata. Allah ka ba mu biyan bukata. Allah ka ba mu amsawar addu'o'in mu a cikin wannan sa'a mai albarka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.